Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da Fara'a da Nomad da Darul da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio Kumasi. Kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com. Ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Talata 24 ga watan Satumba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Zahra Amin Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran.
Matashiyar nan mai fafutuka 'yar kasar Sweden Greta Thunberg ta caccaki shugabannin duniya a jiya Litinin a babban taron Majalisar Dinkin Duniya. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce matsin lamba da gwamnatin Trump take nuna wa kasarsa bai yi tasiri ba. Wasu shugabannin Majalisar Wakilan Amurka masu ƙarfin fada a jisu uku sun buƙaci sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ya miƙa dukkan takardun da suka shafi tattaunawar wayar talho da shugaba Trump ya yi da Ukraine.
To kanin labaran kenan. Bayan cikakkun labaran duniya za a ji abubuwan da aka yi sharar fage da su jiya a birnin New York yayin da ake harmar fara babban taron Majalisar Dinkin Duniya a yau dinnan Talata a birnin na New York.
People are dying. Entire ecosystems. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money.
Sannan ministan 'yan sandan Najeriya ya ce batun satar mutane a Najeriya ya fara daukar wani launi. Ko me yasa?
Za ka ga yaro ko matashi ya shirya da za a yi garkuwa da shi domin da ya samu kuɗi. Ko haka mutane sun shirya da za a yi garkuwa da su don su samu kuɗi.
Kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustafan Sokoto zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya, inda a yau za a kafsa a karo na uku tsakanin magoya bayan shirin kakkafa rugage a fadin Najeriya da kuma masu adawa da shirin. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Sauraro, assalamu alaikum. Matashiyar nan mai fafutuka 'yar kasar Sweden Greta Thunberg ta caccaki shugabannin duniya a jiya Litinin a babban taron Majalisar Dinkin Duniya, inda ta yi kira da a ɗauki matakin magance sauyin yanayi saboda matsalolin da hakan ka haifar.
People are suffering. People are dying.
Tace mutane na wahala, mutane suna mutuwa, halittun duniya na ta gushewa. Mun shiga wani kangi na gushewa daga doron ƙasa. Amma abinda za ku zauna kuna magana a kai shi ne batun kuɗi da bunƙasar tattalin arziki. Ta ƙara da cewa ilimin kimiyya ya bayyana wannan matsala ƙarara tun shekaru 30 da suka gabata. Amma har yanzu an kasa yin komai a kai. Thunberg cikin murya mai cike da tausayawa ta ce kun gaza a idanunmu, amma matasa sun fara fahimtar cin amanarku. Idanun manyan gobe na kanku, kuma idan kuka zaɓi ku ci gaba da gazawa idanmu, to ba za mu taɓa yafe muku ba. 'Yar shekaru 16, Thunberg ta gargaɗi shugabannin da prime ministoci sama da 60 da suka hallara a zauren majalisa don taron koli, inda ta ce matasa ba za su bar ku tserewa wannan batu ba. To sai a biyo mu a cikin shirin, za a ji ƙarin bayani akan wannan labari. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce matsin lambar da gwamnatin Trump take nuna wa ƙasarsa bai yi tasiri ba, sannan takunkumin da ta sanya bayan da ta fice daga yarjejeniyar shekarar 2015 kan shirin nukiliyar Iran ya nuna cewa Amurka ta zaƙo matuƙa. Da yake magana kafin tafiya zuwa birnin New York don halartar taron Majalisar Dinkin Duniya na shekara-shekara, Rouhani kuma ya ce Amurka da Saudiya sun zuzuta barnar da wani harin da aka kai kan matatun man Saudiya yayi a farkon wannan wata. Sannan ya zargi gwamnatin Trump da burin ganin ya maido da yankin karkashin ikonsa. Gabannin waɗannan kalamai shugaba Rouhani tun da farko ya ce shirye-shiryensa a kan tarukan Majalisar Ɗinkin Duniyan sun haɗa da gabatar da wasu tsare-tsare da za su tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a yankin. Wasu shugabannin Majalisar Wakilan Amurka masu ƙarfin faɗa a ji su uku sun buƙaci sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ya fara miƙa dukkan takardun da suka shafi tattaunawar wayar talho da shugaba Trump ya yi da Ukraine. Sun ce sun bashi nan da ranar Alhamis ya miƙa takardun ko kuma ya fuskanci sammashi. Shugabannin kwamitocin da ke kula da harkokin ƙetare leƙen asirin da kuma wanda ke sa ido kan kwamitocin majalisar waɗanda duk 'yan jam'iyyar Democrat ne, wato Elliot Engel, Adam Schiff da Elijah Cummings. A cewar su sun miƙa dukkan buƙatunsu ne a wata wasiƙa da suka aikawa ma'aikatar harkokin wajen Amurka makonni biyu da suka gabata. Shugabannin sun ce ma'aikatar harkokin wajen ta yarda cewa wani babban ma'aikacin Pompeo kai tsaye ya taimaka wajen shirya wani zama tsakanin lauyan shugaba Donald Trump Rudy Giuliani da jami'ar Ukraine 'yan kwanaki bayan tattaunawar Trump da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ta wayar tarho. Shi dai Trump ya amince cewa shi da Zelensky sun yi magana kan batun cin hanci da rashawa da kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden yayin tattaunawar tasu ta ranar 25 ga watan Yuli. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kusan mako guda kenan da kammala zaben Isra'ila, amma har yanzu kasar bata san makomarta ba kan wanda zai zama prime minister nan gaba ba. Shugaba Robin Rivlin ya kwashe kwanaki biyu yana tuntubar shugabannin dukkan jam'iyyun kasar don yanke hukunci ko kan ko ya sa prime minister Benjamin Netanyahu ko tsohon shugaban ma'aikatan Benny Gantz su kafa gwamnati. Bayan tattaunawar ta kwanaki biyu, membobi 55 na Majalisar Dokokin Kasar ta Knesset mai kujeru 120 sun ce suna goyon bayan Netanyahu, sannan 54 sun nuna goyon baya ga Gantz.
Zahra Amin kake aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar Muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara babban taron tagadangadan a yau din nan a birnin New York na nan Amurka. To kamar yadda al'adar take, tun jiya aka fara sharar fagen taron da wasu batutuwa masu sarƙaƙiya. Daga cikinsu akwai batun ɗumamar yanayi da ake takaddama a kai. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya aiko mana da rahoto kan yadda ta kaya a jiya din.
My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you're
sako na gare ku shine muna kallo abin da kuke yi kuma ba daidai bane a cewar haka ina gaban ku alhali ba makaranta ba saboda kuna zuwa mana matasa kuna yaudaran mu kuna muna alƙawara amma ba ku cikawa. Wannan kalaman Greta Thunberg kenan, wata matashiya ƴan ƙasar Sweden mai fafutuka akan sauyin yanayi, ta yi wa shugabannin duniya da suke halartar taro akan sauyin yanayi a Majalisar Ɗinkin Duniya. Kalaman matashiyar su ne suka fi ɗauki hankali a wannan taron sauyin yanayi wanda duniya ke yaƙi da shi. Thunberg ta yi kalaman nata ne cikin fushi, tana mai cewa
people are suffering, people are dying. Entire ecosystems. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Tace mutane na shan wahala, mutane suna mutuwa sakamakon rashin tabbas. Muna cikin mawuyacin hali, amma ba shine ya dame ku ba, sai dai batun kuɗi da batun ci gaban siyasar ku da tattalin arziki. Wai lafiya ne a kanku?
For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you are doing enough when the politics and solutions needed?
Kimanin shekaru 30 kenan wannan abu ya bayyana ƙarara. Wai me yasa haka? Sai ku ce kuna kokari amma kuma bamu gani a ƙasa. Ko shakka babu, Greta ta yi kalamai masu tsotsa rai. Labarin da yasa babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres shi ma biyo sahu yana mai cewa,
"Nature is angry. And we fool ourselves if we think we can fool nature. Because nature always strikes back. And around the world, nature is striking back with fury."
Halittar yanayi ta fusata, za mu yaudari kanmu idan muna tunanin muna yaudaran halittar yanayi, saboda yanayi zai yi ramuwa a kanmu. Yanzu a faɗin duniya halittar yanayi tana mai da martani cikin fushi. Shi ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce mutane sama da miliyan 40 masu amfani da tafkin Chadi suna sa ran wannan taron zai samar da mafita ga tsotsewar tafkin. Ya kuma ambato matakan da gwamnatinsa take ɗauka domin magance matsalolin sauyin yanayi a Najeriya. Shugaban Amurka Donald Trump da ya dade yana nuna adawarsa ga shirye-shiryen sauyin yanayi a duniya. Ya ke halartar wannan taro wanda ya tattara shugabannin duniya. Maimakon haka ya halarci wani taro akan walwalar addini wanda aka yi a Majalisar Ɗinkin Duniyar. Baba Yako Makeri, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin New York.
To a gaida Baba Yakubu Makeri da wannan rahoto kan babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da za a fara, an jima ga dangadan ba kamar yadda na ce an fara ba a yau ɗin nan. Daga Amurka kuma bari mu kaɗa Najeriya, inda a yayin da ƙalubalen tsaro ke daɗa addabar ƙasar, abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe ya tuntuɓi sabon ministan harkokin 'yan sandan ƙasar Alhaji Muhammad Maigari Dingyaɗi Katukan Sakkwato, wanda Baballe fara da tambayar sa halin da ma'aikatar ta 'yan sanda ke ciki. Sai ya ce,
"To, kamar yadda duka sani, wannan ma'aikatan a wannan lokaci ne girma shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari ya yanke shawara sake maidai da ita saboda buƙatar da yake da ita ta ganin cewa an ƙarfafa sha'anin tsaro kuma an taimaka ma 'yan sanda."
To, wannan irin babban ƙalubale kake ganin za ka fuskanta a wannan sabuwar kamar ma'aikata, za mu ce tun da yanzu ne aka dawo da ita, da akwai ta kuma sai aka rushe ta?
Da akwai ta, aka zo aka rushe ta kusan shekara 5. To, kaga duk inda ka tarar da irin haka za ka gani ƙalubalen farko da yake da shi shi ne sai ka zauna ka sake ayyana wuri. An tanadi ma'aikata, an tanadi wuraren zama da sauran kayan aiki. Wannan ba wani ƙalubale ba ne muna nan muna yi. Kamar da ka sani, babban ƙalubalen da muke fuskanta shi ne na sha'anin tsaro. Najeriya kamar sauran ƙasashen duniya a hali yanzu kowa yana fuskantar sha'anin tsaro.
To, ranka ya daɗe na ce, to kowane irin tsari ka zo da shi wannan sabuwar ma'aikatar taka?
To, tsarin da muka fito da shi dai shi ne da za mu taimaka ma shi mai zama shugaban ƙasa, na ganin cewa an samu ƙarin zaman lafiya a ƙasar nan. Shugaban ƙasa ya alƙawarin za a taimaka a ga cewa an tanadi kayayyakin aiki na 'yan sanda, kuma an taimaka musu su kansu su samu ƙarin jin daɗin aiki, domin ba da za ka yi ka yi aiki idan ma'aikatan da ake aiki da su kusa samu walawala da jin daɗin rayuwa ba.
Ki gaskiya ne, mutane da yawa suna korafin cewa jami'an 'yan sandan Najeriya suna fama da matsalar kayan aiki, sannan kuma da rashin horo, wanda zaka ga sun ɗau lokaci mai tsawo ba sa samun horo. To, ko me zaka ce dangane da haka?
Ƙudurinmu ne a ga cewa an tanadi waɗannan abubuwan kuma an fito da hanyoyi ƙwararru na zamani wanda za a samu abubuwa na intelligence kamar kyamarori da sauran abubuwa wanda yake ba dai sai na bayyana su ba. Dole ne idan za ka yi kyautata tsaro ka tabbatar da cewa kana da masanin abubuwan da suke faruwa. Yanzu kaga inda muke kwanta za ka ga yaro
kuma matashi ya shirya da za a yi garkuwa da shi domin ya samu kuɗi. Ko haka mutane su shirya za a yi garkuwa da su don su samu kuɗi. Ko kuma haka ana kai ma ƙauyuka ƙalubale na cewa su haɗa kuɗi su ba mutane ko a zo a kawo musu faranti. Wannan abubuwa ne waɗanda dole sai an tashi tsaye an kyautata tunanin mutane su kansu. Kuma su fahimci ba sha'anin kuɗi ne kawai da rayuwa ba.
To sai a bi mu a shirmu na hantsi don jin cigaban wannan hira da sabon ministan harkokin 'yan sandan Najeriya game da batun tsaro a ƙasar. A shirmu na hantsin har ila yau da za a ji wannan.
Duk inda muka san makwancin sauro ne muna shiga muna faffesawa, kafin a shiga daki a kwanta muna shiga mu faffesa. Akwai yara da muke tafiya da su ƙanana, sai mu gaya musu su yi sallama, su gaya ma masu gidan su dan rufe abinci da ruwan sha. Sannan gidan matan aure dole sai sun kintsu su rufe fuskokinsu su sa hijabi, sannan su gyaggyara duk gurin da ya cancanci a gyara, sannan su ba mu damar mu shiga.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton. Yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe guda Aliyu Mustapha Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba.
Haka mai wuya.
Idan ya ce makiyayen su je Kano duka su yi babu abincin.
Inna wa ba ina so shugaban ƙasa ya yi ƙoƙari ya ba mu minista na livestock. Kaga kamar yanzu da kama misali a Niger suna da elebage. Wannan elebage yana nufin minista of livestock. Wannan livestock su ne suke da nura da shanu gaba ɗaya kakakaf.
Ya mutum yana so ya ci nama kullum bai da tunanin yadda ake samun naman nan. Shin an taɓa ga ana ruwan shanu ne ko tumakai?
Me yasa mu ba za a ɗauke mu a tafi da mu a gwamnatin nan ba? Sai dai mu tura mota bar mu da haƙi, me yasa ake muna haka ne?
Duk duniyar nan ba inda makiyaya yake shan wahala irin Najeriya. A India bauta a shanu ake, a Ingila in kana da saniya kullum ana baka fan biyar don kana samar da nama da madara.
Abun da aka kashe muna shanu waje ya fi miliyan 20. Wani Fulani ya kashe masa amma saboda bakin ciki ya faɗa ruwa saboda ba abun da zai kiwo kuma.
Saniya ko ka san abun da saniya take sha a kullum?
Jama'a barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwa da kowa na sabon shiri na tsakan mai wuya. A shirin namu na yau za ku ji yadda za a shiga gonar wasu gwamnonin arewacin Najeriya da ake ganin suna taimakawa ba kaɗan ba wajen haifar da Fulani aksari matsalolin da suke fuskanta a Najeriya, ciki har da wulakancin da ake cewa ana musu a wasu jihohin kudancin ƙasar. Za ku kuma ji yadda ake mutunta shanu a wasu ƙasashen duniya da abin da ya sa Fulanin Najeriya suke mamaki yadda ba a darajar dabbobin nan nasu. Ba da bayan duka wannan, ku biyo mu ku ji ko jarkar ruwa nawa kowace saniya take sha a kowace rana. To duk wannan batutuwan fa suna kunshi ne a cikin muhawarar da muke yi dangane da kudirin gwamnatin Najeriya na shirin nan na ruga da take son ta yi domin ta samar da su makiyaya wuraren da za su dinga kiwon shanunsu. Abinda wasu suke marhaban da shi, wasu suna dare-dare a kansa, wasu kuma suna cewa akai kasuwa ba sa so. Muhawarar da ita ce wacce wakilinmu na Abuja Hassan Mainaka ne ya shirya mana, wadda kuma ake yi a tsakanin shugabanni biyu na kungiyoyin Fulani, wato Honorable Khalil Muhammad Bello shugaban kungiyar kullen Allah ta ƙasa wanda ba ya san shirin na Naruga, da kuma Alhaji Gado Kwalalu shugaban ko kuma tsohon shugaban kungiyar Maiti Allah na jihar Benue, wanda yake ganin watakila akwai wani alheri da za a samu a cikin shirin. Yau za mu tashi ne daga yadda shi Honorable Khalil Bello ɗin yake bayyana mamaki har ma da jan haushi na ganin cewa a Najeriya ba fahimci alheri da tana albarkatun da ke tattare a cikin mallakar shanu ba, abin da ya ce tuni wasu ƙasashen duniya suka riga suka gano haka.
Ana son dabbar ta rinka, don me sai mu kaɗai za su? Shin dabban nan ba dukiya ba ne? Yanzu shugaban Amerikan nan fa, in ma kana da kwali ma kawai za a barka za ka taimaki ƙasar. Ya mai shanu 100,000 a shanu 100 ko 500 ko 1,000 in banda ma arewacin Najeriya muna ballagazar da dukiyar da Allah ya ba mu ba, za ka bar shi zirare ya tafi kudancin ƙasar nan har Ghana? Kullum ina faɗa don Allah don Annabi gwamnonin arewa su daina huta suna tafiya ƙasashen waje neman mai zuwa ya saka jari. Su inganta wallahi arewan nan, in a kwanan nan na yi buga wani rubutu a Daily Post cewa arewa za ta iya tsaya da ƙafafunta ta rayu ta yi daidai ba tare da man fetur ba, amma inda kiwo, amma in babu dabbobi wallahi ba za ta tsaya da ƙafarta ba. To don haka daina neman ma man fetur, inganta kiwo arewa kawai.
Garis Gololo, idan muka ɗauki duk waɗannan abubuwan da yake faruwa, misali kai a tunaninka menene yanzu matsalar makiyayi?
Yanzu matsalar makiyayi, ka san su makiyayi yanzu ma matsalar da suke da ita yawa. Akwai state wanda yake su kawai matsalar ma ba na makiyayi bane, suna da matsala da gwamnati shugaban kasan saboda matsayinsa na Fulani akan wannan su ma za su bi su rama akan makiyayi saboda shi makiyayi ba shi da magana yan jarida ba shi da gidan radio da zai ba zai je ko ina yayi ba ba zai aika wani test ba bai san ma me ye test ba to kaga wannan akwai matsala kuma daga an ga wani abun aika sai ya ce ba Fulani ne kawai yanzu kamar jabino suna so sai ya shanu dole sai sun zo lafiya maimakon da suna da international cotton market babu ita yanzu ta rushe don ba masu shanun ma to kaga irin wannan akwai matsala ai innawa ba ina so shugaban kasa yayi kokari ya bamu minister na livestock na daya dai muna cikin siyasa na biyu kuma muna da abun dukiyar da ya kamata me yasa mu ba za dauke mu a tafi da mu a gwamnati nan ba sai dai mu tura mota bar mu da haƙi me yasa ake muna haka ne
Kadir Muhammad Bello kun tura mota ta barku da haƙi
ai in kana neman ma wanda siyasa ta zama masa matsala na a Najeriya shine makiyayi wallahi tallahi domin a lokacin soja idan mutun yazo ya taɓa burtoli ko gurin kiwo da murmuta petition mun kai take ma da kansa ma zai fita amma in sai a ce maka shugaban ward ne shugaban jam'iyya ne commissioner ne wane ne babu yadda ka iya da shi dan haka idan akwai wani jinsi na al'umma wanda demokradiyar ma gaba ɗaya dandazo kawai take a kansa shi bai san ma ana yi ba wallahi tallahi shine makiya domin na faɗa ma kashi ɗaya cikin 100 na kasafin kuɗin ƙasar nan ba a sa wa kiwo kuma hadarin shine akwai gaza ta fiskar tunanin mu da ma hankalin mu gaba daya ya mutun yana so ya ci nama kullun bai da tunanin yadda ake samun naman nan shin an tawaga ana ruwan shanu ne ko tumakai dan haka arziki ne ake walakanta makiyayi al'umman nan da muke wakilta makiyaya na kabilu daban-daban ayi kokari kiwon nan dan Allah da Annabi burtalolin nan da aka toshe mana wuraren kiwon nan da aka handame mana ayi kokari kowaye ya karbe su ya mayar mana su amma wallahi wannan abin da suke fadi na mana wai settlement wai ko ta jiya ta bada eka kaza kaza kamar abin da Fulani ne suke fada godu da kosel niwa jodoto erena mujire juda hokadun wanda yake da naman giwa zai zauna yana jiran mai kurege gasa ya bashi shin kiwon nan ba shi da amfani ne taki yanzu 10,000 ne buhu daya da takin gargajiyar nan ake amfani wajen noma da shanu ake noma tractor ba ta fita daga gurin kasa da 30,000 idan kiwon nan babu shi arewan ta ruguje babu wanda noman ma kiwon nan ma yafi noman ma inganci don za a iya shigo da abinci daga kasashen waje
Garus Godolo idan muka dauki wannan kikikaka da ake yi a yanzu idan misali zaka ga shugaban Muhammadu Buhari a ce ka gaya masa abin da ya kamata a yi domin a shawo kan duk wani matsaloli me zaka ce masa
eh ni kamar in za zan ga shugaban kasa zan gaya masa abu kashi biyu ne na ɗaya dai kaga da yawa makiyayan an bar su a baya 100% ya kamata su kansu a yanda aka dauki manoman nan su ma dauke su me yasa za a dauki taki akai wani state ba za a dauka immunization na shanu akai wa Fulani ba me yasa su ba mutane bane su ba yan Najeriya bane ka san inda aka barka daga baya mutane suka gani to in za a yi abu wani za su yi magana amma in daga farko an dauka wannan mutane su ma kashi 100 fa duk naman da za a kawo a Najeriya daga cikin kashi 80 na Fulani ne duk state din da ka gani za ka loader su a mota ina ake saye su ba Fulani suke kawo su a kasuwa a saya ba in babu su ina za a zo a saya shi
ana kawo na bangare da kasan waje
su ma Fulani ne ai in dai ba kawo su ba to me yasa ake kawo su yi karanci kenan daga wajen amma duk wani wanda ka gani ya kawo saniya in ka duba za ka ga ba Fulani ne me yasa kaga kamar yanzu a misali kenan dauka ma misali a Niger suna da elebage wannan elebage yana nufin minister of livestock wannan livestock su ne suke da nura da shanu gaba daya kakakap kowane shekara ana ba su magani ana ba su komi da ya kamata ba su duk kasashen nan na Afirka haka yake yanzu gashi an sa trade fair na free trade fair na Afirka me na Fulani su free trade din babu shi daga ci
free trade zone
yes babu shi a cikin na Fulani ko me za a yi ba za a kirga da mu ba in za a yi wani abu maki yana ba za a sa su ba
wannan laifin wane ne kenan
yanzu laifin shugaban kasa ne ya kamata a samu wai shine ya kamata ya wannan magana gaskiya kenan
Khalil Bello da gaskiya wannan laifin shugaban kasa ne
laifi nashi ne da na gwamnoni gaba daya maganar ita ce wannan fa ka duba dabbobi ka duba turbayar da suke shafa ruwa da dabba za ta shaho babu gashi nan kasa ce kasar ma gashi nan wannan duk hotunan dabbobi ne wanda muka je da rani muka dauki wannan aiki kuma mun rubuto mun sa hotunan nan mun kawo gwamnatin tarayya har yanzu ma abun ba mu ji komai ba wata kil bai ma iso hannun su ba dabbobi ne gashi nan a arewacin Najeriya nan mun yi sabe mun dauki musamman kwararru ai suka duba irin matsalar da dabbobi ke ciki muka rubuto muka kawo gwamnatin tarayya a taimaka wa rai ya sha ruwa gashi nan kasa ce suke sha duk duniyar nan ba inda makiyaye yake shan wahala irin Najeriya a India bauta a shanu ake a Ingila in kana da saniya kullun ana baka fan biyar dan kana samar da nama da madara to inda zan ga shugaban kasa ko gwamnonin
mu amma kaje kafin ka ci gaba yanzu a Najeriya nan dan adadin mu ai bai samu ruwa isheshe balle saniya
to dan adam bai samu ruwa isheshe ba ai ni yanzu ba dan siyasa bane kuma ni ka san kullun iya gonarka zaka noma ni ba ina magana akan sauran al'umma ai su suna da baki suna da kafa za su je su sai faro ma su sha saniya ko ka san abin da saniya take sha a kullun jarka uku take sha a kullun
ko wace daya
wallahi jarka uku take sha idan ka zo ka killace tan da suke fadin rugan nan shin za ma su iya sama dabbobin tukunna abin da za su sha ne ba sai yiwu ba dan haka inda ina da iko in ga shugaban kasa shawarar da zan bashi da ma gwamnonin mu gaba ɗaya shawarar da zan basu a takeice ita ce mu ba ruwan mu da baya ta wuce a jalayi amma nan gaba a gyara tafiya hisabin dabbobi kadai a lahira ta ishe su aiki dabban nan haƙi ne idan kana mulkin al'umma irin na su sayyidina Umar da dan adam da dabba haƙi ne ka sama masa ruwan sha don mai shekara 60 muna da intin kai a ce ruwan sha ma kamar yadda kake faɗi ya gagari al'umma sai ruwan kuskus ake sha so magana ita ce gwamnati kasar ma gaba ɗaya tana tafiya kan ta ƙasa kuma wallahi ina tsoro zai wahala ƙasar nan ta ci gaba da tafiya nan da shekara 7 gwamnatoci ba su tsaya ba da ma ta tarayyar gaba ɗaya
garis gololo idan muka dauki waɗannan shirye-shirye na gwamnatocin baya da suka gabata da wannan gwamnatin da take son ta yi shi a halin yanzu menene ake yi da ake zaman lafiya kuma ake bunƙasan al'amarin kiwo da sauransu wanda yanzu ba a yin sa
kaga lokacin da akwai burtoli din nan gaskiya burtoli din in mutum ya tashi tun daga Maiduguri har zuwa Port Harcourt hanya ne ba a noma kusa da hanya ne in yana tafiya da shanunsa ba wai shanunsa ya zo rage sun cika gona ba amma yanzu gaba ɗaya wannan wajen an nome shi kuma akwai wajen da yake wanda da gwamnati ta saya ma ta ajiye saboda kiwo kawai ina wannan wajen yake yanzu da yawa mutane sun ji an ba su suna noma a wajen nan kuma wayansu kuma sun yi gini a kai to tunda sun yi gini a kai a nema musu wani wajen da za su je su yi wannan abin mana babu shi to ka kuma in har abada in dai ba za a yi mutanen nan su kansu in ba a sama musu wajen da za su tsaya ba su yi kiwo su tafi da dabbobinsu ai akwai matsala amma mushal yanzu gwamnan Kano ya ce shi yana so ya wannan rigan ya gwada rigan mu gani in ta yi kaga shi kenan wani sai sai su
to a gaishe ku malamai to shi me bambanta shirin ruga na gwamnatin tarayya ta Najeriya da wanda gwamnatin jihar Benue ta taba yunkurin ta aiwatar akan makiyayanta sannan me ya jiro da cewa zamantakewa ne a tsakanin al'umma Fulani da mutanen wuraren da suka saba zuwa suna kiwo a wuraren to ne bangare ne gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta shiga hanya a kokarin ta na tunkare waɗannan matsaloli na makiyaya da manoma kuma me babban abin da yake haddasa rikici tsakanin su waɗannan bangarorin biyu wato manoma da makiyaya din wannan batutuwan ne muke fatar mu tunkare an Allah ya kai mu makon gobe a shirin mu na gaba muna kuma fata za ku kasance tare da mu yanzu muna godiya ga su bakin namu Khalil Muhammad Bello da kuma shi Alhaji Garus Gololo tare da wakilin Hassan Mainakaina da ya shirya mana muhawara a can Abuja a madadin su ne Ali Mustapha Sokoto a Washington mun ba ku lafiya
to a gaishe ka yanzu kuma ga Zahar Aminu Fage da labaran duniya amma fa a takaice
matashiyar nan mai fafutuka yar kasar Sweden Greta Thunberg ta caccaki shugabannin duniya a jiya Litinin a babban taron Majalisar Dinkin Duniya inda ta yi kira da dauki matakin magance sauyin yanayi saboda matsalolin da hakan ke haifarwa shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce matsin lamba da gwamnatin Trump take nuna wa kasar sa bai yi tasiri ba sannan takunkumin da ta sanya bayan da ta fice daga yarjejeniyar shekarar 2015 kan shirin nukiliyar Iran ya nuna cewa Amurka ta gaza matuƙa wasu shugabannin majalisar wakilan Amurka masu ƙarfin fada a jisu uku sun buƙaci sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ya fara mika dukkan takardun da suka shafi tattaunawa wayar talho da shugaba Trump yayi da Ukraine
to da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita Zahar Aminu Fage wacce ta karanto mana labaran duniya da CD da ya haɗa mana sautin da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Nikolai. Ni Ibrahim Kalma Sigar Garba ke cewa sai kuma da hantsi.
VOA Afrique.